sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laldaniya da kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba Yakub Makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafe da shirin zabe ko nadi, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Yau ranar Lahadi 11 ga watan Nuwamba shekara 2018 ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Adadin mutanen da suka mutu a sanadiyar harin bom da aka kai da wasu motoci ranar Juma'a a Mogadishu babban birnin kasar Somalia ya haura zuwa 52 a cewar wasu bayanan asibitoci biyar da aka kai mutanen. Jami'an tsaron Somalia waɗanda suka kai daukin gaggawa sun ce ƴan bindigar su hudu ne suka shiga wasu Happy Hotel, sannan suka hau saman rufin ginin suka yi ta harbin mutanen da ke kasan su. Daga bisani jami'an tsaron suka samu nasarar kashe ƴan bindigar tare da ceto din mutanen da ke dakunan hotel din. Tunadai kungiyar Al-Shabab wacce ta fi shekaru 10 tana gudanar da ayyukan ta'addanci a Somalia ta dauki alhakin kai harin. Likitoci da jami'an asibitocin guda 5 da suka kula da mutanen da aka harba da waɗanda ba mai tashi da su sun ce adadin waɗanda suka mutu ya kai 52, wasu kuma 106 sun raunata. Jiya Asabar hukumomi sun sake gano gawarwaki 14 bayan da gobarar daji ke ci gaba da kone yankin arewacin jihar California, wanda hakan ya sa yawan mutanen da suka mutu ya kai 23 dalilin gobarar wadda ta lalata garin Paradise. A cewar ofishin 'yan sandan karamar hukumar, tun farko dai an samu gawar wasu mutane biyu cikin mota a birnin Malibu, yayin da wutar ta tilastawa baki ɗaya al'ummar birnin ficewa da neman mafaka. Sanarwar da aka bayar jiya Asabar ta sa yawan mutanen da suka mutu ya kai 25 a gobarar ta shafi wannan yankin kawai. Wutar dajin na yin barazana ga gidaje 75,000 a karamar hukumar Bentura da ke arewa maso yammacin birnin Los Angeles. Hau kuma karamar hukumar ne dan bindiga ya buɗe wuta ya kashe mutane 12 a wannan makon. Shugaban Amurka Donald Trump ya soke ziyarar da aka shirya zai kai wata makabartar Amurka da ke wajen birnin Paris a jiya Asabar, a ziyarar da kai dai wato ziyarar da ya kai Faransa domin bikin tuna da shekaru 100 da kawo ƙarshen yakin duniya na ɗaya. A wata sanarwa da Father White House ta fitar na cewa an soke ziyarar da shugaban zai yi ne saboda wasu matsaloli da suka fuskanta sanadiyar rashin kyawun yanayi. Maimakon haka, wata tawagar jami'an gwamnatin Amurka da shugaban ma'aikatar Father White House John Kelly ya jagoranta sun ziyarci makabartar domin girmama Amurkawan kusan 2,300 da suka mutu a yaƙi aka kuma binne su a can. Yau Lahadi shugaba Trump zai haɗu da sauran shugabannin ƙasashen duniya da dama domin gudanar da hidimomin ranar tuna da muhimmiyar ranar cin yarjejeniyar zaman lafiya da ƙasashen suka yi na kawo ƙarshen yaƙin duniya na farko. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ƙasar Brazil kuma, ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya haddasa gocewar laka da safiyar jiya Asabar a kusa da birnin Rio de Janeiro ya kashe mutum 10 da raunata wasu 11, haka kuma mutane 4 sun ɓace a cewar hukumomi a Brazil ɗin. A cewar Roberto Robadi na ma'aikatar kula da irin wannan masifu, bayan kwashe kwanaki biyu ana tafka ruwan sama an ayyana dokar ta ɓace a birnin Nitrioi, ya ƙara da cewa an buƙaci mutane su nemi mafaka. Haka kuma masu ceto sun ce ruwan saman ya yi sanadin rarake ƙasan wani ƙaton dutse wanda ya afkawa gidaje da wuraren sana'a. Masu aikin ceton dai na ci gaba da neman mutanen da laka da baragozan gidajen ya rufe su. Gocewar laka da ambaliyar ruwa wani abu ne da aka saba gani a ƙasar Brazil. Yawancin lokuta yakan shafi yankunan da gidajen masu ƙaramin ƙarfi suke saboda irin yadda ake gine-gine akan tudu da kwari. A jiya Asabar, shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya rarraba kofin na ɗar magana da aka kashe ɗan jaridar Saudiya nan Jamal Khashoggi ga ƙasashen Birtaniya da Faransa da Jamus da Saudiyar da kuma Amurka. nan take dai ba a samu tabbaci daga wata ƙasa daga cikin ƙasashen biyar din cewa ta samu kofin rayar da aka shi dan jaridan ba. Ministan harkokin wajen Turkiya Mevlut Cavusoglu ya faɗa a farkon wannan makon cewa gwamnatin Turkiya na da ƙarin bayani kan yadda aka yi wa wannan kisan ko mai yiwa ta bayyana ga wasu bayan kammala binciken kisan. Da yake magana a lokacin da yake yin tafiya zuwa Japan, Cavusoglu ya faɗa mana ma labarai cewa Turkiya ta bayo Saudiya da sauran kasashen da ke sha'awar bayanan damar ganin su. Kashoji dai ya mutu bayan da ya zarci ofishin jakadancin Saudiya da ke Istanbul ranar 2 ga watan Oktoba. Da ƙarshe Amurka ta kawo ƙarshen aikin zuba mai a sararin sama ga jiragen yakin gamayyar Saudiya ke jagoranta a ƙasar Yemen.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zabe ko nadi.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi. Shirin da kan duba lamuran zabe ta hanyar gano adalci ko akasin haka. Ni Nasiru Adamu Alhikaya zan gabatar. A wannan mako za ku ji cewa Amurka ta buƙaci a tabbatar da ni zaben 2019 na Najeriya cikin gaskiya da amana. Yayin da kakakin ɗaya daga kungiyoyin kamfen ɗin shugaba Buhari ke cewa Buhari ne zai lashe zaɓe, jigowa tafiyar 'yan takarar adawa Sa'idu Umar Kumo ya ce a'a a tiku ne. Har yanzu kaftin Bala Jibrin bai hakura da ayyana kansa a matsayin mai neman tikitin takarar APC a Bauchi ba. Can Bauchi ta Arewa Abdulkadir Isawa ya ce baya ja da hukuncin Allah. Waɗannan za su zo muku cikin shirin da yardar Allah.
Regarding the plans for the February elections, we will remain very interested and we were very honored.
Ana kasa da kwana 100 zuwa babban zaben Najeriya, mataimakin sakataren wajen Amurka mai kula da Afirka Ambassador Tibo Nagihi ya ce Amurka za ta tabbatar an samu zabe mai adalci a Najeriya a zaben 2019 da Nana Tebo ga nasarar na 2015. Nagihi na magana ne a ziyarar da ya kawo Najeriya inda ya jagoranci taron manema labaru na haɗin gwiwa da shugaban kuma zaben Najeriya Professor Mahmud Yakubu a gidan jakadan Amurka a Najeriya Stuart Simington.
We have a candidate in every election in the world and that candidate is the process. I want to underline that.
Nagi ya ce Amurka na da dan takara a ko ina ake yin zabe a duniya, amma dan takarar shine tsarin gudanar da zabe cikin adalci kuma Amurka bata damu da kowaye zai lashe zabe ba. Jakadan Amurka Stuart Simington ya nuna gamsuwa ga yadda hukumar zaben ta baje rajistar masu kada ƙuri'a.
The election that will happen next February happens on the base of a voter registration list that you've made better today. Is that true, Mr. Chairman? Did I understand?
Absolutely. We have tested the registers as required by law in all the.
Shugaban hukumar zaben Professor Mahmud Yakubu ya ce an baje sunayen masu kada ƙuri'a a mazaɓu 119,978 kuma za a miƙa kofin rajistar ga jam'iyyu 91 masu rajista.
And we have learned from say the election that we have conducted and you can see the progressive improvement in the processes.
Daga darussan da hukumar ta koya zakukan da ta gudanar tun bayan babban zaben 2015, Farfisa Yakubu ya ba da tabbacin adalci ko ƙarin inganci a zaben na 2019. Gabanin ganawar, Farfisa Yakubu ya yi bayani kan yawan 'yan takara musamman ma na shugaban ƙasa da jam'iyyu 79 suka tsayar.
Matakin shugabancin Najeriya akwai jam'iyyu 79. Sauran kuma sun kama daga 1,800 na majalisar dattawa suke neman takara su ci gurbin 'yan majalisa na dattawa su 109 sannan kuma akwai fere 4,500 da suke neman takara zuwa majalisar wakilai a suke gurbin majalisar wakilai guda 160.
Za a je gudanar da wannan zaɓe na 2019 da zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisar dattawa da wakilai a ranar 16 ga watan Fabrairu sai kuma na gwamnoni da majalisar jiha a ranar 2 ga watan Maris. A nan mu ma shiga ɓangaren zantawa da magoya bayan manyan jam'iyyu inda farko jami'in labarun ɗaya daga manyan ƙungiyoyin kamfen din shugaba Buhari wato Isa Mu'azu Darma ke hasashen zaben Buhari tamkar ma an gama ne.
Shugaba Muhammad Buhari ya ci a ce yanzu al'umman Najeriya sau da dazo su cika Abuja su ce su kawai sun ma riga sun yi zabe.
Ga Isa Mu'azu Darma akwai wasu 'yan adawa da suke cewa ba mamaki in an sake zabar shi Muhammadu Buhari, 'yan adawa ko wasu mutane waɗanda da ko hukumar EFCC bata kama su ba to za a yi dirar miki a kansu shi yasa zaben nasa yana da hadari ga wasu mutane.
In doka ta taba mutum shine zai taba shi, amma in bai taba shi ba ya za a yi zo kama mutum haka dan da gangan ya zo ci zai kama hukunta ko cewa ne ya sata kawo abin da ka sata. Yana tura abubuwan shi zuwa kotu kuma yana kanga hukumar da aka kanga wanda ke kula da alhakin wannan abuwa, yana ba ta dama ta yi aikin ta ta gudanar da abin ta ba zai sa mata baki ba.
Ina dawo ma suna ma magana in ka kawo maganar bin maganar kotu sun kawo misali irin na sambo da sukin kusan kotuna biyar hadda ta Afirka ta yamma ma sun ba da bilin sa amma har yanzu yana na a kulle.
Mutane na bani mamaki sambo da sukin nan da kake magana ko ni ne alƙalin alƙalai mutumin da yazo aka zo ga kuɗi an hidda a ji a ci rayukan al'umma marayu waye yayi kwance mata kuɗin ya riga rabar zo bai za su ATM wannan akai wannan kota ce sambo da suki a wannan kuɗi sambo da suki ga rayukan al'umma can suna cikin hadari ana kashe su ana kwashe su amma kuɗin nan ita yana ta wanda karzuna cikin Najeriya local government goma sha nauke akwai tana hannun yan Boko Haram a kuɗin da za a sa makamai a yaki wannan abin da yayi watsa wannan kuɗin kuma zan yi wa duk su manci da wani abin su za su zo wannan maganganun wai me yasa mutane ne
dama yayin mutun ya wasa gwaninsa ba za a yi mamaki ba dan jagoran campaign na dan takarar adawa PDP a Atiku Abubakar Arewa maso gabas Shehu Umar Kumo na cewa in dai an samu zaben adalci Atiku zai yi zarra.
Najeriya sun gaji suna shirye da su canza mulkin Buhari kada dan APC ya dauka cewa ko da so ko babu so ko da tsako da arziki sai sun danna.
Wadanda suke marawa APC baya na cewa kun fito da makudan daloli za ku yi aiki da su wato harkar dala kawai za ku yi amfani da ita wajen yin yakin zaben nan na
2020. Kasan lokacin da dumbu ya zai zai illa wajen zaben sa to ya dinga kame kenan ya dinga tsinci fadi kenan magana ne na mai neman faduwa don haka bari ya fito ta hanyar wani bata sunan mutum ko bata zaben ko kuma nuna abia ai za a gani in ma dollar ya suke dollar akwai dollar ko ne dollar wanda fi wanda ke da gwamnati
Allah ya nuna mana ranar zaben kuma nan zamu jira ayin captain Balaji Birin da ya nemi takarar gwamna APC a Bauchi wanda har yanzu bai sare da tunanin zai iya samun tikitin ba duk da gwamna Yemi Abubakar ne dan takarar
ni ba wai dole sai na gwamna ne nema ba a'a a nuna masa cewa za a yi challenge din sa har iyadu kuma tabbas da akwai tabbacin shine yanzu me yasa gwamnatin Jigawa bai zo na maganar ya tara sarkin Hadeje da sarkin Gumon da sarkin Kazaure da sarkin Ringim da sarkin Dutse ya kawo sai ce sai sun masa wani abarin shugaban kasa akwai gwamna a jihar Niger akwai gwamna a jihar Kabi dukkan su dawa da su an da kaga ana wannan abu amma bai ba kawai abin da yake ne ya wuce duk gona da iri kuma zan hankalin sa tashi ya leka ya gari jiyar kudi baya so a ce gugan ya yanke saboda ka zai duk abin da zai shi sa aka taro mutane
kuma akwai wata tawaga ta jihar Bauchi da kuka je kuka gana da shugaban kasa da kuka je kuka faɗa masa
an faɗa masa gaskiya abin da ake ciki duk da ni bana cikin wanda suka je duk abin da suka faɗa shugaban kasa gaskiya suka faɗa masa cewa ba a zabe ba an cutar da yan jam'iyya
mun ga cikin abokan tafiyar ku ana tallan sa shi Muhammad Ali Fati kamar ya koma jam'iyyar PRP ta Aminu Kano kai har yanzu captain Balaji Birin da irin shi Dr. Ibrahim Lame kuna nan ta ga kuma ba ku san barin da biyar
ni dan APP ne dan AMPP dan CPC dan APC wallahi wani bakon haure ba zai zo kore na gidana ba
waye ne bakon haure
Muhammad Abdullahi Abubakar sai 6 za mu zabe na nomination ya shigo jam'iyyar APC yanzu ka je mu kira za ga duk pentin kansa duk na PDP ne kuma shi kansa mai gida san lokacin da 2003 fitowansa na fara ma yake nan ƙura'a 2003 Muhammad Abdullahi Abubakar ya bashi yana commissioner zabe a jihar Rivers ya ba Obasanjo ƙura'a miliyan 2 kaga mutum ne wanda ya san shi da mun tunda magoyin bayan PDP ne ya samu tsuntsu a gashashe ta faɗi gashashe ya shigo cikin mu ya dauka
kautun balaya tsuntsun ko gashashe ne ko danyi ne ma da ya samu yanzu dai shine gwamnatin jihar Bauchi
shine gwamnatin jihar Bauchi gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar gwamna ni ne gwamna yes
sunana Alhaji Mustafa Ali shi gwamnatin jihar Bauchi barista Muhammad Abdullahi Abubakar akwai abubuwa da yawa da mutane ba su sani akan sa ba wanda ya daga cikin abubuwan da ya sa wani lokaci ake yin wani korafa gwamna ne mai adalci gwamna ne kuma wanda ya san me yake mu dai a jihar Bauchi a gwamnati da muka yi na siyasa mu dai ba mu ga wanda ya wuce Muhammad Abdullahi sanin me yake yi ba domin iya da tausayi mutum ne wadda ba za ka same shi ta hanyar korafshin ba.
Kafa da abubuwa da kake ganin su ne ɗabi'un shi gwamna a irin tabarun fasarar ka. Amma ana maganar zaɓe ne. Wasu ma har suna barazanar cewa fa za su ma fice daga jam'iyyar APC na Bauchi su shiga wata jam'iyyar ko tarihi zai maimaita kansa kamar abin da ya faru da Isa Yuguda a 2007.
Insha Allah wannan tarihi ba zai ƙara maimaita kansa a jihar Bauchi ba. Waɗanda suke maganar fita daga jam'iyyar ai wanda za su fita su riga sun fita.
A gefe guda Dr. Abdulkadir Adamu Isawa da bai samu takarar fidda gwani na majalisar dattawa a arewacin Bauchi ba ya ce baya ja da batun zaɓe ko ma rashin zaɓen da samun tikitin da Alhaji Adamu Bulkacewa ya samu. Duk da haka ya ce yana da ja da ikirarin Usman Tugga a wannan shiri na zaɓe ko naɗi. Mahmud Ibrahim Kori ya zanta da shi daga Kano.
Tun daga yankin Katagun don kai zaɓe har zuwa Bauchi babu wanda ya ayyana cewar Usman Tugga ya ci zaɓe, babu wanda ya ambata wannan. Tun da ikirari yake cewar ya ci zaɓe wannan kan zai ta ikirari zuwa ba mai hana shi. A cikin malaman zaɓen da suka tafi yin zaɓe akwai wanda muka yi magana da shi ya ce min shi ne malamin zaɓe na ƙaramar hukumar Itas. Sai da ya zo gurin aka ce masa an yi zaɓe an ƙare. Saboda haka ya koma babu amfanin kaza an riga da an rubuta za a rubuta.
Menene ya shafe ka a ciki misali dan ya yi ikirari kai menene ya tauye ka ko ya ƙare ka da shi?
Akwai abin da ya shafe da ni da muka yi zaɓe muka yi takara da shi. Iya fitowa iya gaya wa duniya cewar ya ci zaɓe, ni kuma na fito ina gaya wa duniya cewar ba a yi zaɓe ba. Saboda haka mutanen yankin Katagum sai su yi wa kansu hukunci da jawabin da na yi da kuma shi jawabin da ya yi.
Akwai wani korafi ne daga yankin mutanen Katagum dangane da lafuzan da ya na ikirarin cin zaɓe?
Kwarai da gaske kuwa mutane waɗanda su sun tabbatar ba a yi zaɓe ba ke cewa an yi zaɓe suna nan suna jin ba daɗi ba da kuma sai da mene a matsayinsa da zai wakilci al'umma iya shiga gidajen rediyo ko kuma jaridu iya bayyana abin da ba shi ya kai ba.
Kamar dai kai baka ja da baiwa Adamu Bulkacewa takara da aka yi.
Tunda hukunci na jam'iyya ce ta yi wannan, hukumar 'yan jam'iyya ne. Tosin da aka banda wani magana da zafi a kayan wannan kawai ina magana a kayan shi wanda yake ikirari cewar ya ci zaɓe kawai ina ga maka ne kamar a ce ga kura ce ta ci kura ma'ana shi ga abin da suka yi suke kallon ya ci zaɓe a yankin gurin sannan kuma daga baya kuma aka zo aka ce masa ga wanda ya ci zaɓe.
Kana gana akwai waɗanda suka ɗaure margindini ne har ya sami zarafin da zai ce shi ne ya ci zaɓen?
Ba za a rasa ba tunda ya samu takardu an rubuta wasu sun saka hannu na cewa ya ci zaɓe har ma iya ikirari cewa ya takarda ta ainihin da sauran makamantan haka. Ya tsammanin cewa ayyar da wani daurin gindi a wani bangare da bai kenan amma idan ba haka ba bai da ya samu wannan takardu na hukuma cewa ya ci zabe har ma a sa sa social media ana tallatawa ya ci zabe kuma kamar haka. Amma ina tabbatar maka wallahi wallahi babu wani malamin zabe da aka tura gurin zabe ya ga wannan takarda bare mai rubutu a kainta babu shi.
Dama ai siyasa ra'ayi ne ko mutum ya samu nasara ko a samu nasarar a kansa dan gwani ɗaya ne amma ana samun fadawa da yawa. Ga rayuwar mutane kan shirin zaben 2019 bisa mahangar nasarar gwanayensu. Saliba Koro da Maturu ya ce APC ba za ta yi sako-sako ba. PDP ta amshi arewa maso gabas duk da ɗan takarar shugaban ƙasa na PDP daga yankin ya fito.
To abinda ma nake so mutane su fahimta shine ni nan jihar ta jihar Yobe ma tun da take ba ta taɓa shiga hannun jam'iyyar adawa ba a mataki na gwamnati. Ga kuma jihar Borno ita ma jam'iyyar APC ne take leading. Adamawa ita ma jam'iyyar APC ne take leading. Bauchi jam'iyyar APC ne take leading. Gari ɗaya ne jiha ɗaya wadda ma muke sa shakka a ciki su ma saboda ɗan rigimar da yake tsakanin su abin ya gagara sasantuwa zance ministan mata Aisha Jummai Alhassan. Ita wanta daga jam'iyyar APC a jihar Taraba gaskiyar magana mu ba mu ji daɗin sa ba zai kawo rabuwar kawuna. Jihar Gombe ma da jam'iyyar mu ce take leading a Gombe state. Daga baya PDP ta karɓa to duk shekara ta 2019 da yardar Ubangiji zamu kwato jihar Gombe ta zama jihar da jam'iyyar APC take leading.
Sunana Muhammad Ali Fate.
Mutane ne muke so su yi zaɓin su to a bar su su canja abin su domin mutane su suke gwamnati ba gwamnati ne take mutane ba.
A nan sai mu ce Allah ya ba mu rabo sa'a kuma turan gini da maran zane. Ba su sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shiri. A madadin Mahmud Ibrahim Kwari da mai hada sauti Julie Gresham Nasiru Adamu Elika ke cewa wassalamu alaikum.
Madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Irin hare-haren da yayin kungiyar Boko Haram kan kai kan jama'a dai na daga cikin abubuwan da ya haifar da manyan matsaloli a tarayyar Najeriya musamman a shiwar arewa maso gabacin kasar da ya sanadiyar haifar da yan gudun hijira bila adadin dama da dama da suka rasa rayukansu dama wasu yaran da ba su san inda iyayensu suke ba da kowane wayewan garin Allah sai an samo irin waɗannan yara an kuma danka su ga hukumomin da za su dinga ba su kulawa mafi yawa a sansanonin yan gudun hijira da kuma gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu kan tallafa a irin waɗannan mutane da abubuwan da za su ci da makayan abinci da na kwanciya. Sai dai kamar yadda masu iya magana suka ce, idan dambu yayi yawa bai jin mai dan yadda duk wayewan gari akan samu karuwan irin waɗannan ƴan gudun hijira da ke samu mafaka a sansanoni daban-daban musamman ma a jihar Borno da har yanzu ke fuskantar irin waɗannan hare-hare. Kuma baya bayan nan ma dai an samu irin waɗannan hare-hare akan sansanonin ƴan gudun hijira da ke Dalori inda wasu mahara suka afkawa waɗannan mutane suka kuma dinga buɗe wuta kan mai uwa da wabe har suka yi sanadiyar mutuwar mutane takwas daga cikin sansanin da ma wasu ƙauyuka da ke kewaye da sansanin. A wani lokacin kuma akan samu matsala ne na fyaɗe daga hukumomin da akan basu alhakin kulawa da irin waɗannan ƴan gudun hijira. Ita ko hukumar lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ta koma ne kan inda waitar matsalolin da ake samu a sansanonin ƴan gudun hijiran musamman ma na taɓin hankali a tsakanin al'umma wanda ta ce akan samu mutum guda cikin kowane mutum biyar da ke fama da matsalar taɓin hankali a sansanonin ƴan gudun hijira da ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya. Jami'in kiwon lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aiki a jihar Borno wato Dabla Hassan ne ya bayyana hakan a lokacin da jakadar ƙasar Spain Mr. Cabanas Maslain ya ziyarci asibitin masu kula da taɓin hankali da ake kira Pedro Nuno Psychiatric da ke cikin garin Maiduguri don ganewa idanunsa yadda ake kula da masu taɓin hankalin da kuma wani sabon shiri da suke so su yi na taimakawa masu matsalar taɓin hankali ta hannun hukumar samar da lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya. Jakadan ƙasar Spain ɗin Mr. Cabanas ya dai zaga ɗakunan da aka ajiye marasa lafiya wanda kuma muka tambaye shi yadda ga yadda al'amura ke gudana wannan asibitin. Ga dai abin da ke cewa,
I've been impressed because you're treating everything. You're treating women who have suffered sexual violence, women who come from the Boko Haram insurgency and girls of Chibok.
Yace na gamsu da yadda kuke gudanar da ayyukan ku anan musamman ma matan da ƴan gungiyar Boko Haram suka keda musu haddin su da ƴan matan ɗaliban nan na Chibok. Na ga mutane da dama da suka sha wahala kuma yanzu ana so a dawo su cikin hayyacin su kuma asibitin na kokari matuƙa. Yace na san yanzu haka mutanen nan suna jin dadin rayuwar su kuma hukumar lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ita ma tana ba da tsata gudumawa wani tabbatar da cewa an baiwa waɗannan mutane kulawa na musamman. Dr. Bala Hassan dai jami'i ne a hukumar lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda kuma ya suma da bayan bayani game da irin matakan da suke ɗauka na kokarin daƙile wannan matsala na taɓin hankali tsakanin al'umma kamar haka.
Akwai specialist guda goma wanda an horar da su, sannan kuma akwai primary healthcare workers wajen 106 wanda aka horar da su ta ba da wannan taimako na gaggawa. So an ka duba gaba ɗaya ga zan kusan 116 kenan aka horar da su domin ba da wannan taimako ma irin waɗannan mutane da suke cikin al'umma.
Lokacin da kake jawabi da turanci kai bayanin cewa kamar akan samu mutum ɗaya cikin mutum biyar wanda suke sansanonin ƴan gudun hijira da ke fama da matsalar taɓin hankali.
Kamar yadda na faɗa, a duk yayin da aka tsinci jama'a suka tsinci kansu cikin wani bala'i da masifa, to wannan damuwa na taɓin hankali yakan karu daga kaso 10-20. An mun duba wannan kaso ɗin yana nufin kenan ɗaya daga cikin kowane biyar wanda wannan al'amari ya shafe shi zai buƙaci magani ko kuma taimako ta hanyar taɓin hankali.
Dr. Ibrahim Okowa dai shi ne shugaban asibitin da ke kula da masu fama da taɓin hankalin wanda kuma yi mun bayani game da yadda suke gudanar da ayyukansu tun kafar wannan asibitin kamar haka.
Wannan asibitin an kafa ta a shekarar 1999 da kafa ta zuwa yanzu mun ga mutane fiye da 72,000. Da farin haɗin gwiwa da muka yi da hukumar lafiya ta duniya mun ga mutane wanda hukumar lafiya ta duniya take musu fiye da 2,000. A cikin 2,000 din nan fiye da 750 an rike su ne a asibitin nan. Allah kuma cikin ikon sa yasa suka samu sauki.
Na rakan kamar menene ke kawo wannan matsala ne ta bin hankali?
Akwai ababe da suke da nasaba da kwakwalwan dan adam, akwai ababe da suke da nasaba da yanayi da mutum ya samu kansa. Alal misali kana kasuwanci ta ruguje ko wannan rikici na alhini na Boko Haram ya rutsa da mutum, duka wannan ababen za su iya. Amma babban matsala da yake kawo matsala na taɓin hankali a yanzu a duniya yana da nasaba ne da amfani da miyagun ƙwayoyi.
Irin waɗannan matsaloli ya haifar da kurarowar ƙungiyoyi masu zaman kansu na gida da na waje da zuma taimakawa al'umman da suka samu kansu cikin wannan hali. Kamar yadda wannan malamar ke cewa,
sunana Tamokat Gulit ni project manager ce ina aiki tare da Search for Common Ground a Nigeria. Kiran taro nan da muka yi shine domin mu sayar da mu sanya wa jama'a akan sabon project da muka kawo da zamu gudanar da shi a cikin garin Maiduguri da kuma a Yobe. Wato project din a turance ana ce da shi Protection, Empowerment and Resilience building for women in Northeast Nigeria. Wato matan mun zabo su ta matan da already dama suna da kungiya, wato a turanci ana kiran shi cooperative kenan ko, suna da kungiya already dama suna irin wayinan ayyuka din. Sai kuma mun zabo mata kuma daga IDP, wato matan da suka yi gudun hijira kenan, da kuma host communities, wato su communities da suke dike da wayinan da suka yi gudun hijira din, saboda a tallafa musu su iya samu su fara rayuwa kuma bayan duk su gudu guje-gujen hirgisin da suka yi.
Amma kun ji ne mai wasu da ake san cewa ayan kungiyar Boko Haram din da suka kai hari kan sansanonin yan gudun hijira da ke Dalori, wanda har ma aka ce sun yi sanadiyar mutuwar wasu mutane. Ga ma dai abin da ke da gaskin jami'an da ke samar da tsaro a wannan sansanonin yan gudun hijiran da ake kira civilian JTF ke cewa
ayyuka za a cikin ruwa, mutane da sun mutu ba mu sanar da su, amma wanda muka gani yanzu akan idan mu mutane 8, saboda haka gwamnati ya tashi ya taimaka mana ya mana wani ba kan wannan ba, in ba ka ba yanzu wani gori ganjikin shi babu ya fita, wani kota kalmi babu, wani ba shi da a cikin gida daya mutum daya, maman shi babu, baban shi babu, yaran shi uku duka da almajin shi guda daya, mutum daya gidansu duk babu ya kurmushe gaba daya.
Sai dai kuma da Sa'in Abuba ya daga cikin masu ba gwamnatin jihar Borno shawara, yace ya kamata shugaba Muhammadu Buhari da manyan jami'an sojan Najeriya su sake dubawa kan yadda jami'an sojan ke gudanar da ayyukansu.
Abin da zai ba mu damuwa shine mu muna cikin gwamnatin nan, kuma dole mu yi roka wayin abu ya zama babu, amma tafiyan sojoji ba tafiya mai kyau bane, dole mu faɗa gaskiya don a jara. Ɗayansa shine yaya Boko Haram za su zo su yi attacking camp inda aka ce wajen da ba a duniya gabada is more protected, kuma soja su gudu su tashi su bar wajen. Ni da idona na gani da safe nan na sai sojoji a cikin keke nafe ba takalmi sun kama suna koma wajen. To ina amfanin kaje soja, ina amfanin kaje police a wajen. Kuma abun mamaki shine mallan ina tambaya soja, yaran Boko Haram sun zo da jirgi ne, kullun a ce wai ana jiran jirgi bai zo ba, ba za mu bi su kaba ba, mu bi kayukan su. Yaron JTF din yana ga me yace, tun shekaran jiya suna ganin wuta, suna assembly, suna reporting, sai a ce musu za a gani. Mu faɗe wa kanmu gaskiya, Allahn zamanin Goodluck shine Allahn zamanin Buhari, kuma shine Allahn gobe, kuma shine Allahn karshen duniya. Wannan abun ya bata mana rai.
Sai dai shugaba Muhammadu Buhari ya ba wa jami'an sojan yayi da bakin ministan aikatar harkokin ilimi na Najeriya Malam Adamu lokacin da ya wakilci shugaba Muhammadu Buhari a wajen azawa gina tubulin jami'a mallakar sojan Najeriya da ke garin Biyu.
But people going to the front, they will be there at the front fighting in order to preserve the territorial integrity of the country, while the others are there sleeping in their beds.
Ya ce zamin tsaro a koyaushe su ne a gaba a filin daga, kuma za su kasance a gaba ne a filin daga yayin da wasu 'yan kasar ke bacci a kan gadajensu, su kuma na kokarin kare rayukan jama'a da dukiyarsu. Shi ma dai shugaban kwamitin kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Wakilan Najeriya, wato Alhaji Sani Zoro, ya zaci jihar Borno wanda kuma ya zaga wasu sansanonin 'yan gudun hijira, inda ya nuna rashin jin daɗinsa game da waɗanda aka ɗora alhakin kulawa da waɗannan 'yan gudun hijira ke gudanar da ayyukansu kamar haka.
Ga dalilin za a ce hukuma ko kwamati ko ma mecece tana Abuja, kullum sai dai shugabanninta suke shigo jirgin sama suna zuwa yawon rangadi da sauransu kuma su koma Abuja, bayan annan ne hayaniyar take, nan ne abin din yake, nan ne cibiyar inda aka yi rigimar da aka yi hasarar rayuka, nan ne aka yi hasarar dukiya, nan ne aka yi hasarar makarantu fiye da guda 500, aka hasarar kasuwanni da sauran, saboda haka kullun kamata a ce an kwana da su, an tashi da su.
To koya Alhaji Sani Zoro ke ganin yadda gwamnatin Najeriya ke daukan halin da 'yan gudun hijiran ke ciki.
Ai kaman da na faɗa, wato rashin gamsuwa da gibi da kuma korafe-korafe suna nan fal daga mutanen Najeriya, daga kuma mafi mahimmanci waɗannan communities din ko garuruwan ko kuma su abin ya shafa. Ai wato wannan abu ba sai ka je ka duba wasu ayyukan hukumomi ba, a'a, ai a gwamnatance kai kanka idan ka duba cewa yau shekara 7 ko 8 'yan gudun hijira suna cikin yayi da waɗansu abubuwa, duk gasan a Najeriya akwai mutanenmu 61,000 da suke kamaru wanda ba mu dawo da su ba, akwai fiye da 20,000 wanda suke Chad wanda ba mu dawo da su ba, akwai fiye da 100,000 ma waɗanda suke Niger wanda ba mu dawo da su ba. Ai wannan kasawa ce, wannan ba sai an gaya ma ba, kasawa ce daga gwamnatin Najeriya.
Duk dai ire-iren waɗannan matsaloli na aukuwa ne sakamakon irin hare-haren da 'yan kungiyar Boko Haram ke ci gaba da kaiwa kan jama'a. yadda cewa rangadin sojan kasar na ci gaba da kirarin cewa ta riga da ta karya lagon su kuma yanzu hakan Sora Kiris ta kawo karshen su. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla, kuna sauraron waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri, inda za ku ji shirin na gari na kowa. Yanzu a madadin kowa da kowa a dan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya.
Deo Afrique avec la